Sashin Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 6049 da kuma 25. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye a gidajen radio VOA Africa akan mita 102.5 da radio amfani da Sarauniya da Fara'a da kuma FM Nomad da Dalal FM. Kuna ma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a kodayaushe akan voahausa.com ko kuma sashinhausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum. Nazir Ahmad Hausawa ne tare da sauran abokanan aiki daga nan birnin Washington DC muke fatan kun tashi lafiya. Ladan Ibrahim Ayawa na tafe da shirin zabe ko nadi. Amma kafin nan bari mu fara da cikakken labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a. Ga cikakken labaran duniya mai karatu Baba Yakubu Makeri. A wajen ofishinsa, Riyad al-Shababi, mayaki na zaratan sojojin Iraki, ya buɗe shafinsa na Facebook a cikin wayarsa yana nuna wa ɗan jarida wani matashi saye da farar riga fuskansa a fusace, yana cewar wannan ɗan uwana ne. Al-Shababi ya ci gaba da bayani sai ya ɗora yatsarsa a ka, tamkar bindiga yana cewar ƙungiyar Daesh ko kuma IS ita ce ta kashe masa ɗan uwansa mai shekaru 21 da haihuwa. Da suke jiran manyan hafsoshi don kewayawa a wata ziyarar nasaran kwace birnin Mosul, Al-Shababi ya ce ba a kwace birnin kwata-kwata ba, amma dai ana gab da yin hakan. An yi rashe-rashe a bangarori biyu a cikin watanni 8, IS kuma ta yi shekaru 3 tana rike da ikon wannan birnin, kana an samu hare-hare babu ƙaƙƙautawa tsakanin shekaru 10. Don haka wannan babban nasaran da ke zuwa za a iya cewa ana cikin bakin ciki mai makon murna. A cikin ziyarar nasaran kwace birnin Mosul, mamban zaratan sojojin Najaf Batalia, Colonel Sa'id Badar Katam, ya ce ko shakka babu mun yi nasaran kwace birnin Mosul, amma dai idan ka waiwaya zaka ga an lalata ko ina, har ma masallacin Al-Nuri Mosque, an lalata ginin masallacin da kuma inda ake sallah. A shekarar 2014 ne shugaban kungiyar IS Abubakar al-Baghdadi ya ayyana kansa a matsayin shugaban musulmi a cikin wannan masallacin, amma duk da haka kuma sun kare sallala ta masallacin. Mutumin da ake ganin zai iya zama dan kungiyar IS Muhammad Hamza Khan yana nan yana huskanta shari'an aikata laifi a nan Amurka. A ranar 4 ga watan Oktoba shekarar 2014 ne hukumomi suka kama kan da dan shekaru 19 a filin saukan jirage na kasa da kasa a Chicago, tare da wasu ƴan uwansa guda biyu za su dauki jirgi zuwa Vienna kana su doshi kasar Turkiya. Wannan kungiyar ISIS mai kokarin fadada harkokinta tana yaudaran dubban matasa masu sha'awar yi mata yaki a Siriya da Iraki. Kan haifafin Amurka ne kuma mahaifinsa mazaunin nan Amurka ne, ya dauki aniyar shiga wannan kungiyar ISIS kuma bai da niyyar dawowa Amurka. An sallami yar uwarsa da kaninsa mai shekaru 16 ba tare da yi musu shari'a ba, amma banda kan ma'aikatar lauyan gwamnati tana zargin kan da laifin bada taimako na kayan aiki ga kungiyar ta'addanci ta kasar waje. Bisa ga wannan zargin zai iya huskantar hukuncin zama gidan yari shekaru 20. Waɗannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A wani yunkuri da ake ganin garan bawul a fadar Vatican, a jiya Asabar Papa Roman Francis ya sa wani ya maye gurbin wani babban dattijon Katolika mai kula da sashen rukunan mujama'an da kuma shugaban, wato ko shine kuma shugaban kula da binciken batutuwa waɗanda suka shafi cin zarafin jima'i. Cardinal Gerard Mola mai shekaru 69 ya shugabanci wannan sashen kula da rukunan mujama'an shekaru 5. Papa Roma ya nada wani babban limamin cocin ɗan ƙasar Spain, Archbishop Luis Ladaria Ferra, mai shekaru 73, akan wannan mukamin. Mula ya fito karara ya bayyana rashin gamsuwarsa ga wannan mataki wanda Papa Roma ya dauka na kawo sauyi a tsarin ayyukan Katolika, wanda kuma mujama'ar za ta iya yin marhaba ga duk mabiyanta. Hakan kuma na nuni cewa waɗanda suka taba aure suka bari za su iya tirewa akan wannan mukamin. A baya dai, Mula ya sha suka game da yanda ya tafiyar da batun cin zarafi na jima'i wadda aka shafa wa mujama'ar Katolika. Shugabannin duniya na da da na yanzu sun halarci makoki da taron karrama tsohon shugaban kasar Jamus marigayi Helmut Kohl a birnin Strasbourg na kasar Faransa. Shugaban da ake masa jinjina game da hada kan gabashi da kuma yammacin Jamus a shekarar 1990. Kohl ya mutu a ranar 16 ga watan Yuni, yana da shekaru 87. Shine kuma shugaban farko da aka fara karramawa tare da shirye buki a majalisar dokokin tarayyar Turai a Strasbourg. Shugabanni da dama da suka halarci wannan makoki sun hada ne da shugaban Jamus Angela Merkel, da shugaban Faransa Emmanuel Macron, da Prime Minister Britania Theresa May, da tsohon shugaban Amurka Bill Clinton, a cikin waɗanda suka kai ta'aziyya ga iyalan Kohl.
To labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na Murya Amurka a nan birnin Washington DC. Madalla, yanzu kuma lokaci yayi da Ladan Ibrahim Ayawa zai gabatar da shirin sa na zabe ko nadi.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da warhaka da masaruwa da ku a cikin sabon shirin zabe ko nadi wanda ni Ladan Ibrahim Ayawa ke shiryawa kuma na gabatar. Yau shirin zai duba kiranyen da mazaban sanata Jinu Milaya ke son tai masa ne. To yanzu ana iya cewa masu jefa kura sun fara sanin haƙƙin su kenan, ko kuma demokradiyya ce ta fara aiki ga dangadan. Domin ko idan har hakan ta tabbata kuma ba ta tabbata ba, wannan dai shine karo na biyu da wata mazaba ta yunkurin wa zaben shugabanta kiranye. Domin ko gobe Litinin ne idan Allah ya kai mu. Hukumar zaben Najeriya za ta gudanar tantance mutanen yankin jihar Kogi ta Kudu da ke kokarin dawo da sanatan su gida. Akan wannan batu ne wakilinmu na Abuja ya tattauna da mai magana da hukumar zabe Aliyu Bello akan duk wani abu da ke nasaba da yadda ake gudanar da wannan kiranye. To da yake gobe hukumar ta riga ta ajiye, a ranar za ta tantance sa hannun masu neman aiwa sanatan nasu wannan kiranye. Nasir ya fara tambayan Aliyu ne, shin mutane nawa ake bukata domin sake wannan zabe ya tabbata?
Abinda hukumar zabe ta ce za ta yi shine fito da tanade-tanade da aka yi waɗanda za a bi don a tantance din. Alabi shi daga za a bayyana ga cewa za a je mazabar a tantance da dukkan kuma irin abin da sharɗi doka ta sanar.
Daga nan idan aka tantance sai wani mataki za a dauka na gaba.
Kadan aka tantance kuma aka gamsu cewa adadin waɗanda aka tantance din ya kai a gudanar da zaben kiranye, shikenan sai a tafi a tsaye da rana a gudanar da shi wannan ƙuri'ar kiranye din. Kuma abinda mutane za su fahimta shine daga ranar da aka karɓi wannan wato ƙorafi petition kenan, yanzu ranar da za a kammala bisa doron doka hukumar zaɓe za ta yi amfani da kwana 90 ne kacal don ta kammala wannan gagarumin aikin.
Ma'ana yanzu bayan an amince da wannan an gamsu sai an je ma an gudanar da zaɓe a mazaɓar ta raba gardama.
Haka doka ta sanar.
Zaɓe raba gardama zan ce, wato ma'ana za ku je ku zauna kamar yadda ake yin kowane irin zaɓe, in an samu mafi rinjaye nan ne shikenan magana ta ƙare.
Ba kadai ba wai mafi rinjaye ake bukata kadai ba, ana bukatan su zarta rabin adadin waɗanda suke cikin wannan mazaɓa din.
Wannan tsari daga zarar an gama wannan zaɓe, in an samu mafi rinjaye shikenan dan majalisa ya zama ba dan majalisa ba kenan.
Kadan aka sami ƙuri'ar waɗanda suka aminta da kiranyensa, wato aka samu ƙuri'un waɗanda suka goyi bayan a cire shi daga wannan wakilci da yake a majalisar tarayya, kuma yawansu ya wuce rabin adadin waɗanda suke da ƙuri'ar na wannan mazaɓa din. To abinda kuma zaɓe za ta shine za ta bada takarda a kai a majalisar da yake wakilcin a shaida musu cewa wani da yake kan mukamin kaza an gudanar da ƙuri'ar kiranye kuma ta tabbata jama'ar sa goyen bayanta sun janye, don haka shi yanzu ba wakili ba ne. Sai kuma zaɓe ta sa rana wata rana daban a gudanar da zaben da za a dawo da wani wakilcin wani ba kuma shi ba.
Sai ta je majalisa kawai sanar da ita za a yi ba ta da wani mataki da za ta iya ɗauka.
To a wannan mataki idan an gabatar da zaɓe ita majalisa akan kai mata a sanar mata cewa an gudanar da zaben kiranye akan ware, kuma sannan da aka gabatar din shi bai yi nasara ba, don haka an cire shi.
Saboda haka majalisa idan ba ta da wani jaki duk abin da aka faɗa shi ne ne daidai ba wani wata kuri'a da za a yi a gaban majalisa akan irin wannan
matakin. Kurmin ba na majalisa bane, kurmin na hukumar zabe ne ta gudanar da kiranye. In yayi nasara ba a samu, in aka gudanar da zabe, aka gudanar da kiranye, aka in shi wanda aka so a yi wa kiranyen yayi nasara ba a cire shi ta hanyar kiranye ba, shikenan ba abin da za a yi. Amma muddin yayi rashin nasara, aka sami kur'an da ta rinjayar da dalilan da za ta sa a cire shi, to tabbas kura abin da za a yi shi ne ita kuma zaɓe a majalisa, gurin da yake aiki kenan. Ita za a sanar a ce to daga yau in wane shi kuma majalisa, shi ba ɗan majalisa ba ne sakamakon abin da aka yi na kiranye.
Abin da za a ƙara dubawa idan aka samu aka kammala irin ko kuma za a gudanar da irin wannan zaɓe, shin ɗan majalisar da aka amince ko kuma in ce aka kwaɓe zai iya sake neman tsayawa?
To ai ya shirya mazaɓarsa, idan ya sake tsayawa wasu suka zaɓe shi ya kuma sami nasara, wannan kuma ai ba wai wani laifi na ƙasa wanda ya hana shi sake takara ba. Abin da ya yi shi ne waɗanda yake wakilta ne suka ce sun ƙosa, sun gajiya da irin wakilci da yake musu, da haka suka ce a cire musu shi. Idan arabi shi ya sake shiga zaɓe ya kuma yi nasara, wannan kuma shi da mazaɓarsa.
Aliyu, a kusa da ƙarshe, shin a tarihin hukumar zaɓe gaba ɗaya da ka sani an taɓa samun ɗan majalisar da aka yi masa kiranye?
To ko da yake an taɓa gudanar da shirin irin wannan aiki ɗin, sai dai kawai abin da za a ce shi ne ba a kuma sami nasarar cire wanda aka so a yi kiranyen ba.
Za ki tuno waye ne wannan abu ya so ya shafa a baya?
To da yake ba hurumi ne na kiran suna ba, amma kai ma ka san an taɓa yin haka a jihar Plateau.
Ai tarihi ne kawai za a ba wa masu sauraro su fahimci halin da ake ciki yayi.
To akwai daidai lokacin da shi gwamna na yanzu yake shugaban majalisa, in ka tuna, an yi wannan ƙurar kiranye amma ba ta yi nasarar cire shi ba.
Ko wasu ko da yake ku dama hukuma ce waɗanda suke cewa wannan tsarin wato yana da wahalan gaske wajen kammala ko samun nasararsa.
To ka san abin da yake faruwa shi ne ita hukuma aikinta ta gabatar da tanade-tanade kamar yadda suke a cikin kundin littafi, amma komin wahalar aiki hakan nan take gudanar da shi, dubi da irin tanadin dokar da ta ba da dama da kuma yadda ake gudanar da abin. Ma'ana idan an haɗa ka da ƙuri'un, ana buƙatar adadin waɗanda za su cire wanda yake kai ɗin ya zama sama da rabin adadin waɗanda suke da rijista a wannan yankin, wato adadin sama da rabin wanda suke mazaɓar, ba kawai ana dubi da yawan ƙuri'un da aka kaɗa ba ne. Kaga kenan, idan har ba za a iya samun sama da rabin mutanen da suka yanki kati a wannan gefen su fito su ce su yau sun gaji a cire musu wane ba, to wannan cirewan za ta yi wahala. Amma in aka samu sama da rabin yawan mazaɓarsa suka fito suka ce a'a su sun gaji da wakilcin da yake basu, to shi kenan sai a cire shi.
Kamar yadda na gani a wasu kafafen labaru, kamar shi ma kansa dinin kun sanar da shi halin da ake ciki akan kujerarsa.
To daman tanadi ce yayi, idan muka karɓi takardar ƙorafi, to na farko su waɗanda suka kawo takardar mukan ba su shaidar cewa mun karɓi takarda. Shi kuma wanda ake ƙalubalanta ake so a yi wa kiranye ɗin, mukan sanar masa cewa mun fasa mu takarda a kanka, don haka ga masaniya don ka san ga abin da ake yi. In aka tashi gabatar da dukkan abubuwan da za su biyo daga tantancewa zuwa gudanar da zaɓen kiranye ɗin idan ya tabbata, to shi ma yana da ikon ya kawo wakilansa a dukkan matakai su sa ido a kan abin da ake yi. Ba wai abu ne da hukumar zaɓe kaɗai za ta shiga aiki kai ba, a'a, shi ma zai kawo wakilai, su ma waɗanda suka yi ƙorafin a cire shin za su kawo wakilai, duk abin da muke na tantancewa da kuma na gudanar da zaɓen duka kowanne da agent ɗinsa a wuri.
Illa iyaka dai kawai, ko da yake wannan batu ba na hukuma ba ne, a siyasance wasu suna ganin ma kamar ai zuga wannan abun aka yi saboda rashin jituwa da ke tsakanin Dino da gwamna Yahaya Bello na jihar Kogi.
To wannan mu ba mu ne za mu yi wannan magana ba, su da suke can suke da irin wannan ƙorafi su suka san me ya yi musu zafi, amma abin da hukumar zaɓe take la'akari da shi shine an kawo mata takarda, ana kuma son yin kiranye, kuma bamu da hurumin kore wannan takarda muddin ba wanda suka kawo takarda ne suka janye ba, don haka tamkar an kawo ne illa mu tantance. Idan har korafin da aka kawo ya tabbata ga kai ga yin ƙurar kiranye, to za a yi. Idan ko bai kai ba, to hukumar zaɓe za ta sanar wanda suka kawo korafi cewa ko da muka tantance bamu tarar dalilanku sun kai yadda za mu biya a gudanar da wannan zaɓen kiranye ba, don haka kaga wanda suka kawo korafi sai su yi haƙuri kenan. Idan ko suka yi nasara aka tantance aka sanar aka tarar duk abin da suka faɗi ya tabbata, yawan adadin abin da ake buƙata ɗin ya kai a gudanar da wannan ƙurar kiranye ɗin, to tabbas za a gudanar da ƙurar kiranye, sakamakonta kuma ya nuni ya zama ƴar manuniyar waye. To akwai buƙatar mutane su fahimci cewa akwai bambancin zaɓen kiranye da kuma zaɓen gama gari, musamman a matakin ɗan majalisa, alabishi ko na tarayya ne ko na jiha. Idan a zaɓen gama gari ne, abinda ake bukata shine ya samu mafi rinjayen ƙuri'un da aka jefa. Idan aka sami waɗanda suka fito suka jefa, kawai abin da ake bukata a samu mafi rinjayen waɗanda suka jefa ƙuri'a. Amma idan a zaben kiranye ne, to ba ana la'akari ne da yawan mafi rinjayen ƙuri'un waɗanda suka jefa bane, a'a ana bukatan mafi rinjayen ƙuri'un waɗanda suke ɗan wannan yankin gaba ɗaya ne,
waɗanda suka yi rajista.
Waɗanda suka yi rajista, saboda haka idan mazaɓa na da mutum miliyan ɗaya, a zaben kiranye ana bukatan kafin a cire shi a samar da ƙuri'un da suke son a cire shi su zarta ƙuri'a 500,000. Don ku a zaben gama gari ne, idan mutum 1,000 ne ma suka fito suka jefa ƙuri'a ya samu ƙuri'u mafi rinjayen 1,000, to ya ci zaɓe.
Wato kamar ya samu wajen 600
shikenan ya ci zaɓe. To amma in a zaben kiranye ne, to ana bukatan adadin yawan mazaɓar ne gaba ɗaya, sai an samar da sama da rabin mutanen da suke cikin wannan mazaɓar sun ce ba su son wakilcin da yake yi kana a kuma cire.
To sai dai shi ma Dino Milaye ɗin wanda za a yi wannan kiranye ya shaida wa Madina Zaura cewa tuni garzaya kotu domin dakatar da wannan al'amari, ga kuma abin da ya ce mata.
Na ja hukumar zaɓe zuwa kotu yau, kuma na nuna cewa duk kawai ruba ne, ƙarya ne, kuma gwamnan Kogi shi ya sa ake wannan aukan da yake yi. Kuma mutanen mu ba su suka sa hannu ba, zuwa kawai suka zauna sun samu rajistan INEC, sun samu mutanen sun tasu na mutane, kuma sun sa signature da kansu suka zauna suka sa mutane signature su, ba mazaɓana ne suka yi wannan bin ba. Kuma ƙarya ce kawai da aka hada, kuma ba inda za ta je. Kuma mun riga mun lura cewa ma akwai wanda ma ba su da rai, sun riga sun mutu, akwai sunansu a cikin wanda suke cewa wai suna kira cewa koma gida. Kuma wannan duk ƙarya ne na gwamnan Kogi. Kuma abin da yasa yake wannan, dan ya ga ina kira gare shi ne cewa ya da albashi wata 17 bai da masu aiki albashinsu ba. Yan fensho sun fi shekara ɗaya ba zai fensho a Kogi ba. Makarantun Kogi gaba ɗaya daga university zuwa polytechnic da college of education wata 5 suna kulle. Likitoci a Kogi ba sa aiki, ba a gyara sun surutu wanda sata ba abin da ake yi, kuma yana son kowa ya yi shuru. Ni kuma na riga na lashe ta Kogi, ba zan yarda ba, dole zan goyi bayan talakawa na ƴancin su, kwatun su, ƴancin su. Kuma ni ba abin da ya hada ni da gwamnan ban da cewa kawai ya da albashin talakawa kuma ya gyara mana gari.
Tunda baka samu wasiƙa daga hukumar zaɓe ba, me yasa ka kai su kotu?
Abin da yasa na je kotu, ka'ida ya nuna cewa section 36 na constitution, kashi na 36 na constitution na ƙasa, ya nuna cewa duk abin da za a yi fiya yare ya kamata a bani wannan petition ɗin da suka rubuto da kuma list ɗin wanda suka sign signature ɗin nan, sannan kuma an duba ni ma sai bari na wa response. Kuma har yanzu ba mu samu wannan ba, kuma na mun nuna muku cewa duk maganan ƙarya ne, kuma mun nemi kotu ta dakatar da maganan sai an tabbatar da wannan.
To masu aure, masu iya magana sun ce idan ta bi daga-daga na ƙuya kashe-kashe. Yanzu a madadin wakilan namu na Abuja Nasir Adamu Hilkaya da Madina Dauda da ma sauran duk waɗanda aka ji muryoyinsu, sai kuma Julie Gresham wadda ta daidaita sautin shirin. Ni Madugun Shirin Ladan Ibrahim Aiwa ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah.
Masu sauraro, kamar yadda muka saba gabatar muku a kowace ranar Lahadi, ga rahotonmu na musamman. A yi sauraro lafiya.
Kamar yadda malakaluma ke nunawa, a kasar shekara guda an samu fiye da tashin hankali 13 a jihar Taraba da ke arewa maso gabashin Najeriya, wato kama daga fadan yankin Ukai zuwa na Ibi da Lauda Usa da kuma Takum da kuma na Babana, wanda ya auku a tsanin Mambila da ke da albarkatun noma da kiwo. Batun yi bane dai manazarta. Ke maganin akasarin tashi-tashi hankula da ake samu na da nasaba da bakar siyasar jihar, baya ga batun kabilanci da sautari ma kan jawo sa rayuka da kuma dukiya, kamar yadda ya auku a tashin hankalin da ya faru cikin kwanakin nan a yankin Mambila, inda bayanai ma ke nuna cewa da hannun wasu 'yan siyasa a yankin. Barista Muhammad Bashir Bafe, ɗan majalisar dokin jihar ne ma da ke wakiltar mazaɓar Goroje, ya ce wannan rikici da ya faru a yankinsu wasu 'yan siyasa ne ma suka kitsa.
Rikici tsakanin Fulani da Mambila suna ne aka sa, amma abin da yake ƙasa ba rikicin kabilanci bane, ba dukkan Fulani ne suke fada da Mambila ba, kuma ba dukkan Mambila bane suke fada da Fulani. Akwai dan siraru dan kadan masu ingiza wannan fitina, suna so a haddasa rudani don biyan bukatansu na siyasa, amma ba wai fadan kabilanci bane. Idan mun ce Fulani ne suke fada da Mambila, ba mu yi ma Fulani adalci ba. Idan mun ce Mambila ne suke yakan Fulani, ba mu yi ma Mambila adalci ba. Don ba dukan su ne suke son abun da yake faruwa ba. Don a cikin Mambiloli akwai masu hana yan uwan su yin wannan fitina. A cikin Fulani akwai masu hana yan uwan su yin wannan fitina. Saboda haka fitina nan ba na kabilanci bane, fitina nan na siyasa ne. Akwai wasu yan kalilan wanda suke janyowa gefe su kunna wutan siyasa a rigan kabilanci. Damuwan din a kauyuka ne ake yi. Za a je rugan Fulani a kona mishi rugan shi, a kwashe kayan shi, a sace shanu, a sare, a kashe wasu shanun din. Wani abu ya faru a gari kaza, yan gari kaza su kama. Ba hankali a ciki. Ya kamata idan abu ya tashi, kowa ya dawo cikin hankalinsa, mu gane me manufan wannan. In an yi shi ma wani riba za a samu. Wasu ne dan kalilan Buhari yace zai yi dam dewa hydroelectric dam din nan, suna gani idan an bari Buhari ne yayi a ci baya ne a wajen su da jam'iyyar su.
A duk lokacin da rikici yawa a waje, to fa labu da za a samu ci baya. Batun da Mr. Gyanfang wannan asalin jihar Plateau, wanda a baya ita ma ta yi fama da irin wannan tashi-tashi hankula, ke fa ganin lokaci yayi da ƴan Taraba za su yi katun ta natsu.
Kamar mu a Plateau an yi rikice-rikice har ba a san za a yi sanyi, abu zai sanyi ba. Amma mun gode ma Allah da mai wanda suka an kawo su kwanta da tashi hankali sun yi kokarin su, sun nuna cewa ba a ransu da bin bayan wane ko bayan wancan. In za a samu irin wannan a Taraba, na ba da gaskiya cewa duk wanda ya yi laifi a hukunta shi yadda ya kamata, kuma wanda an same shi da laifi kuma ba za a bar shi ba, a kama a kulle a tsare shi domin ya zama kaman darasi ma wurinsu. Dalilin haka ne na so mutanen Taraba ba riban da za a samu a kai, ba a riba da fada. Maimakon haka ana samun koma baya, ba za a ci gaba ba. Kuma abin da ya faru a Mambila na abin tausayi ne, kuma zai hana mutane ma zuwa ta wuraren, domin hanyar ma hanya ɗaya ne. Kuma in ka ce zaka je wajen ka sorata, ka ce ko za a kai ka hanya.
Kamar Gyanfang shi ma wani manazarci kan dabarun wazo da zaman lafiya Yakob Musa na mako ganin da yawan wasu shugabannin al'umma na Taraba. Batun da ko yace dole gwamnatin tarayya ta shigo na kafa kwamitin bincike tare ma da hukunta duk wani da ke da hannu.
Kuma gwamnati ya kamata ta kirkiro, kamar Taraba ne ya kamata kafa kwamiti ko panel of inquiry, ba ma na sai gwamnati har ma na gwamnatin tarayya ta zo ta zanna kowa ya fito ya faɗi menene matsala. Don ya dabu wannan ke faruwa ya nuna kawai kamar wasu ne kawai suke so su nuna cewa kawai ba za a zanna lafiya ba in ba an yi abin da suke so a yi ba. Ko in ba an bi hanyar da suke so a bi ba, to dole ne a ɗau matakai.
Sau tari ma akan zargi jami'an tsaro da nuna ɓangaranci ko kuma wariya yayin da aka tura su shiga tsakani. Batun da rundunar ƴan sandan jihar ma ke musantawa ASP David Misal, wanda ke zama kakakin rundunar ƴan sandan jihar, ya ce su fa kullum burinsu ma shi ne shiga tsakani ba nuna wariya ba. To amma ya ce jama'a ne ma ba sa ba da haɗin kai, inda kuwa ba da misali da rikicin Mambila.
Wato dalili kuwa da wannan rikicin har yanzu ya kishi ya kishinyewa, za mu iya cewa rashin hakuri ne da kuma fahimtar juna a tsakanin waɗannan mutanen da suna kai ruwa rana. Domin kaga duk mu yan sanda muna kan kokori, mun shiga tsakani, mun kira shugabaninsu, mun ce da musu cewa zaman tare da kuma kwanciyar hankali shine abu wanda ya fi kyau a tsakaninsu.
Jiha Taraba jiha ce ma da ke da ƙabilu fiye da kowace jiha a Najeriya, wanda kuma akan ma samu mabiya addinai daban-daban a gida ɗaya. Hakanan kuma kamar sauran jihohi, matasan jihar na ma fama da rashin aikin yi, batun da ko wani shugaban ƙabilar Jukun Mr. Benjamin Bako ke magan dole ne gwamnatin jihar ta tashi tsaye.
In ka lura kusan shekara biyu yanzu ba abin da za a nuna yanzu a ƙasa cewa ainihin gwamnati ta soma al'umma da za su yi tinkaho da shi su ce yes, wannan ga abin da gwamnati ya yi mana. A gefen biyan albashi an gagara biya, a gefen dokan ma'aikaci an gagara, lura da ma ana koran mutane. A wurin fannin noma kuma ba wani tsari musamman hakan da yake kasan da za a ce gashi nan abin da gwamnati ta sa gaba na cin gaban manomai. wannan matasa su samu aiki.
Mr. Benjamin Bagu kenan da ke zama ɗaya daga cikin shugabannin al'umman jikuma a Najeriya, kuma fata ma dai shine Allah sa ake kai zuciya nesa. Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na Muryar Amurka daga Jalingo a Najeriya.
Ƙarshen rahoton namu kenan a wannan karo, sai a kasance tare da mu a wani mako mai zuwa, inda za mu zo muku da wani sabon rahoto na musamman. A kasance lafiya. Muryar Amurka daga nan Washington DC.
Da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma can anjima da hantsi za mu sake dawowa da wani sabon shirin in Allah yarda, inda za ku ji mu ɗauke da shirin nagari na kowa wanda Sahabu Imam ke gabatarwa. Yanzu a madadin sauran abokanan aiki a nan sashin Hausa na Muryar Amurka, ni Nazir Ahmad Hausawa ke cewa a huta lafiya.